Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a kuma ko ina akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin abar ya huce. Amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a barka da asubahin ranar Asabar 6 ga watan Janairun shekara ta 2018 ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yaba masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnatin Iran a wani taron gaggawa da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gudanar, yayin da ƙasar Rasha ke sukar Amurka kan abin da ta kira katsalandan ga harkokin cikin gida na Iran. Jiya Juma'a ne Amurka ta kira taron gaggawa domin tattauna zanga-zangar da ke faruwa a Iran, wadda mutane 22 suka rasa rayukansu, ta kuma yi sanadiyar kama sama da mutane 1,000. Tun makon da ya gabata aka fara zanga-zanga a manyan biranen Iran na adawa da kuma goyon bayan gwamnati. Haley ta yi kira wa gwamnatin Iran da ta dakatar da rufe bakin mutanenta ta kuma mayar musu da yanar gizon da ta katse. Ta kuma ce ya kamata al'ummar duniya su ƙara azama wajen goyon bayan masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnatin. Amma masu sukar Amurka a batun, ciki har da Rasha da kuma ita kanta Iran, sun ce babu ruwan al'ummar duniya game da zanga-zangar da ke faruwa a Iran. Wani ɗan Sudan ta Kudu kuma limamin Anglican ya ce gwamnatin Sudan ta Kudu ba da gaske take ba wajen kama sojojin da suke wa 'yan mata da mata fyaɗe a ƙasar. Limamin cocin wanda ya fito daga lardin cocin na kudancin Sudan, Reverend Paul Yugusuk, ya ce ofishinsa ya bayar da rahoton wata mata mai ciki da wani sojan ƙasar mai ɗauke da bindigaye mata fyaɗe a babbar hanyar Juba. Yugusuk ya faɗa wa shirin muryar Amurka na Turanci game da harkokin Sudan ta Kudu na Sudan in Focus cewa har yanzu jami'an soja ba su kama sojan da ake zargi da aikata wannan ta'asa ba, wanda yanzu haka yake can watakila ma yana ci gaba da tsare mata da bindiga yana masa fyaɗe. A cewar limamin, sojojin da aka ajiye a mahaɗar Aju ne suka tsare matar da mijinta da ƙarfin bindiga. Cikin watan Fabrairun shekara ta gabata ne shugaban ƙasa Salva Kiir ya baiwa ministan tsaro da babban hafsan sojojin ƙasar umarnin kashe sojojin da suka yi kisan kai ko fyaɗe wa fararen hula a jihar Yariba. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta ce hukuncin da ta yanke na dakatar da taimakon da take baiwa sojojin Pakistan zai janyo wa ƙasar rasa kuɗi kusan dala biliyan 2, yayin da manyan jami'an ƙasashen biyu suka shiga cacar baki jiya Juma'a kan yadda ya kamata a yaƙi ta'addanci. Da yake magana jiya Juma'a, wani babban jami'in Amurka ya ce Pakistan ta samu isasshen lokaci da za ta nuna mana cewa ta ɗauki buƙatarmu da muhimmanci. Ya ci gaba da cewa mun fito ƙarara mun bayyana manufarmu, abin mamaki ba mu ga wani mataki da aka ɗauka kan abin da muke zaton gani ba. Tun ranar Alhamis ne gwamnatin Trump ta sanar da cewa ta dakatar da taimakon da take bai wa sojojin Pakistan. Hakan kuma zai kasance har sai Islamabad ta ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki kan ƙungiyar Taliban ta Afghanistan da kuma ƙungiyar Haqqani. Kamar yadda jami'ai suka bayyana, cikin taimakon da aka dakatar akwai tallafin kayan yaƙi har na dala biliyan 1 da kuma kuɗi dala miliyan 900 da ake biya don gudanar da ayyukan yaƙi da ta'addanci. Koriya ta Arewa ta yi maraba da ta yin da Koriya ta Kudu ta yi mata na zaman tattaunawa a birnin a babban mataki ranar Talata mai zuwa a ƙauyen Panmunjom, wanda ya raba kodiyoyin biyu wanda ba a yaƙi ciki. Amma tattaunawa za ta kasance ne akan wasannin Olympic kawai. A cewar ma'aikatar haɗa kan zirin Koriya jiya Juma'a, ne Koriya ta Arewa ta aika da saƙon cewa ta amince da tayin da Koriya ta Kudu ta aika mata na zama don tattauna batun wasannin Olympic da kuma yadda za a inganta dangantakar ɗungurgum. Mai magana da yawun ma'aikatar Baek Tae-yeon
ya ce ana kyautata tsammanin kuriyoyin biyu za su yi amfani da hanyar tattaunawa da aka farfado don tabbatar da wanda zai jagoranci zaman tattaunawa da za a yi a mako mai zuwa. Duk wani zaman tattaunawa tsakanin Kudu da Arewa ana kallanta ne a matsayin wani yunkurin farfado da dangantakar zirin Koriya wanda zai taimaka wajen kawo zaman lafiya a yankin. Daga ƙarshe Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta bayar da babban tallafin gaggawa da bai taɓa bada irinsa ba a duniya na dala miliyan 50 ga ƙasar Yemen domin taimaka sama da mutane miliyan 22 da ke cikin buƙatar tallafin gaggawa a wata sanarwa da aka fitar jiya.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Jama'a sauraronmu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shirin na abari ya huce
wanda masu magana ke cewa shi yake kawo da rabon wani
Abubakar Kashegar
Abubakar Kashegar Gwarin Mala, oi san
katara ma sai kai hankali kullum ba kaure ba tinga gare ma babu sabi wo ta gare hatta sa ai mai
jama'a to assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce da fatan an shigo cikin sabon shekara lafiya
kai ya guri karkace na maka abin da Allah ya da sabon nan nan tai haka ina wannan tai haka wannan madaurin wuya wallahi kai kaska mutu abu da ka bari dai ya huce ba
ban sai abin da kake so ka faɗa ba amma dai ba sauraro da mu cika alƙawarin da muka dauka na kammala tattaunawar nan da marigayi Alhaji Salihu Jankidi sarkin taushin sarkin musulmi wanda ya rasu tun shekara 1973 yau insha Allah za mu kammala wannan hira kamar yadda muka yi alƙawari Usmanu bismillah zan ce
to mun faro da gashe-gashe kafin mu shiga can kenan
haka
to gaisuwar za ta fara ne na fatan alheri duk da yake ni ka san akwai fadawa ya shafi mu na majalisar abari huce na Facebook to amma zan fara ne da sakon taya murna ga Bello Muhammad Bello General BMB kiyasa kenan wanda aka haifa ma tagwaye a makon da ya gabata muna fatan Allah Ubangiji ya raya maka su ya kuma sa duk abin da ake samu daga albarkar yara su samu
amin sama amin
sai kuma aure da zamu na bangajiya mu cewa akwai barista Ishaq Oba Alhassan da Nana Fatima Amatullah da aka daura auren su a makon da ya gabata ranar Asabar kenan rana ita yau ita wuce sai kuma murnar wani auren shi ma na iyalan Ali SB mbara dan kwantagora wanda shi ma ka daura auren ƴaƴan su da suka hada da Ummul Khairi da kuma Hasiya da Lauratu su ma a makon jiya aka daura Allah Ubangiji ya huce gajiya ga waɗanda suka je su kuma ya ba da zaman lafiya da zuri'a ta gari
amin sama
to zan shiga kai tsaye zuwa majalisar na bari ya huce na shafin Facebook inda zan fara da sakon gaisuwar Senator M Kabir sai kuma Ibrahim Muhammad sai Bashir Adam da Musti Musti sai Ilyas su Haruna da kuma gaisuwar fatan alherin na abari ya huce zuwa ga Nasiru Lion Aikawa sai Bashir Jibril da kuma Ashiru Musa Bebeji da Mustafa Awalu da kuma Awalu Zayyana sai gaisuwar fatan alherin na abari ya huce zuwa ga Zainab Musa Fage da kuma Hamidu Dangaya da Tijaniya Haya da Ismail Salihu sai kuma wani mai kama da sunan nashi Salisu Ismail shi kuma da Mustafa Bala da Aminu Zakari gaisuwar fatan alherin na abari ya huce zuwa ga Muktar Ladi da Nasiru Lale Zango da kuma Musa Saye da Anas Abdullahi Anas sai Hassan Gama da kuma gaisuwar fatan alherin na ƙarshe na abari ya huce dake hannuna akwai Hamza Lawal da kuma Mustafa Isani sai Husaina Abubakar Mustafa Dukku Usman Sabagezawa Zakariya Abubakar Sulaiman Hamza Ahmad Idris Alhassan da Abdusalam Chiaman sai daga ƙarshen Idris Ahmad Bello Ahmad ta fatan suna cikin koshin lafiya kuma sun ji
amin sama amin to ni ma zan fara da mika sakon gaisuwa ce ta bangajiya ga dukkan yan uwa da abokan arziki wadanda suka samu halartar wato biki da aka yi na kannena a garin Wasi a can jihar Kano wato yankin garmar kumar Minjibir kenan Farida Ahmed Wasai da Bahija Ahmed Wasai da fatan cewa kowa ya koma da lafiya kuma an yi biki an gama lafiya Allah Ubangiji ya sanya alheri
to amin amin
ga wani sakon shi ma na bangajiya zuwa ga iyalan marigayi Alhaji Suleiman Darazo wato Barayan Darazo kenan wanda su ma a makon da ya shige din suka yi auren Yesu Khadija Sani Suleiman Darazo wanda aka sani da suna Amira tare da fatan cewa an yi biki an kammala lafiya haka kuma muna miƙa sako na bangajiya ga Hajiya Naja'atu Muhammad a saboda daurin auren diyar ta wato Zakiya Muhammad aka yi da Hassan Amadi Kurfi a masallacin An-Nur na Abuja a jiya Juma'a aka yi wannan auren wato 5 ga wata kenan. Allah Ubangiji ya bada zaman lafiya ya sa mutuka raba takalman kaza ji Halima da Fadi
eh ka san sai an tsoma ruwa ke sabi shi dole
haka ga dimbin gaisuwa tare da fatan alheri zuwa ga DC Muhammad dan Sakwa na hukumar custom ta Najeriya tare da controller Aminu Abba da Sanusi dan Bram sai controller na hukumar shige da ficen baki wato immigration Aminu Rima da ke Port Harcourt da fatan kuna nan lafiya sai kuma wata gaisuwar zuwa ga Dr. Mustafa Inuwa sakataren gwamnatin jihar Katsina tare da yalansa da fatan duk kuna nan lafiya.
Dan sarkin taushi ya dade. To har yanzu dai ina da wannan tambaya, shin yaya kakan wallafa waɗannan waƙoƙi zuwa suke koko in sun zo din in ka tsara kukan gwaji da mutanenka? To ba wai za ka kwanta bane kace bari in tunanin waka
Allah ka kawo su.
Sadda dukkan bukata ka dauki dai waɗannan
sai su taho. Mutun yema dadi, yema alheri.
Yawwa,
sai kai mai.
Haka. To tambayar da nake son yi.
Na'am,
na lura duk kusan makada da suka yi suna daga wannan kasa suke.
Na'am.
Shin kuna da dangantaka ne kuko dai sai zaman guda? Sai zaman wuri guda din.
Ko asali? Kowa dai asali ne daban.
Haka fa.
Mu na mu asali da.
Eh.
Kowa shi da asalin gidan.
Haka.
Mu ko asalin gidan mu na mu.
Eh. Yanzu kamar na rambada da ya shude.
Can suke.
Haka.
Fadama.
Fadama. Fadama. A nan wannan kasan ne dai.
Ni zan kasa ta su musulmi.
Eh. Haka fa. Dishi ma anan ne
amma dukkan su
eh so sai kam to kamar su dan dadafa
dan dawo
eh a dan dadi na sabon birni
shi ma dunnan ne can suke sabon birni
dunnan
ne amma can suke
haka fa
azan can
da
wuri ka san garadi da nan gaba haka
haka haka eh
to da ta muni ya samu an ka gani
to haka fa to Aliyu dan dawo fa
shi kuma
shi ne shi
ai shi kuma can shike kuma nan shike shi wuni
eh
wajen ta kusa
da kun ba san kuto to haka fa duk kun san asalin juna din da
shi suna shi asali can shike
haka fa to yanzu na san kai waƙoƙi da dama masu yawan gaske waɗanda suna nan kuma akan tarihi na marigayi Sa Ahmadu Bello Premier Jihar Arewa ko ka dauki wata a ciki kai mani yar kankanwa haka in tabin muje dan di tarihi ne eh
to
Bye.
tarihi ne babu shakka wani abu tarihi ne kamar yadda na faɗa domin duk gashi abin yadda yake tafiya yadda kuma kai duk abin da ka wallafa din nan ba ka shige maka duhu ba da takarda ba da mu sai mun dauka mun duba tukunna kai a zuci da kwakwalwarka kake kawo waɗannan abubuwa to jankidi kuma sarkin taushin sarkin musulmi wata shawara zaka iya baima samari masu tasowa ga wannan irin wannan sana'a ta gargajiya domin ku manya sauran madanjiya dole kai uwa uba ne ga irin wannan sana'a
na'am
don haka wata shawara zaka baiwa matasa
niyya
niyya
niyya ita ne
kuma yawa ka ce wato si niyya si dau aniya
ai abin gada mun kaga
yawa ai abin gada an kaga da a koyi shi a kama shi ga dangada
bin gada mun kaga da
haka
ai niyya ai shi a rika da kyau a rika da gaske
yawa a kori kasa kwatanci da hikima
haka shi
kamar yadda kake sawa
masha Allah
kuma lalle duk wakar da aka tade ta da tarihi sarkin taushi tafi
tafi gaskiya da
in aka ce kakan kaka ga wannan ga wannan ga farkon gidan nan ga komai babu shakka an fi jin wani abu
alhamdulillah
to ni kam nayi murna kwarai da na samu dama muka yi wannan hira da kai kuma mun ji dai asali cewa dama kidi uwa uba kakan kaka ma sun yi a gunsu kuma aka koya
insha Allah
kai yanzu ka samu yau muna 1966 ka samu shekara 103 da haihuwa tun ko kana da shekara 9 ka fara wannan sana'a lalle an manyanta cikin ta to sai in ce kuma asali dama mutumin nan kasar Sakkwato ne
sosai
zama ya kai ku
Kwantagora
zamanin na gwamnati sarkin Sudan ko to daga tahiya 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 ba inda ba a kasar
ne babu inda ba
ba inda ba sarakunan yanka an je fa da
su na zo
an yi masa kada
tun ana yaki
to tun ana yaki bare har ta kawo yanzu to yanzu sai in ce lokacin saura kadan sarkin nan sarkin musulmi wanda ya nada ka sarkin tafshin sa sai in ce ka rufe da duk waka sa wanda kaga dama bismillah
Nabil Sayyidi
ko ba
Na 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 kafin ka kai nan kuma kafin mu ƙara ta sallama na hira da kai amma ga waɗansu ina kallo ƴaƴa ne kanni ne ni ban tabbata ba kuma har da jikoki don haka na so in ji waɗannan masu amshin nan bari mu fara da nan da ni wane ne wannan faɗi da bakinka
Ibrahim sarkin maka dan gusau
Ibrahim dan jankidi shine ko to na kusa da hifa
ya Muhammadu
tambaya
Muhammadu
tambaya
to mi asalauta ka ga
sarkin na sarkin tafshin gusau
to dan galadi ma sarkin tafshin gusau to wani fa kada da bakin ka
labbo
dan galadi ma shi kuma
dan galadi man wa
sarkin tafshin
sarkin musulmi dan galadi man jankidi
wani
fa
Abdullahi
ni ko malam Abdul Jankidi
Mala Abdul Jankidi amma shi baya amsawa Mala Abdul to ga waɗansu ƙanana nan ta so ka
Alu kenan
Alu ya sunanka
fadi
Alu kai kana kokari ko kana so ka koyi waka to wannan fa
Hamidunka
Hamidu jikokin ne yake ko jikokin shi ne to a dauko wannan da kuka fara nan
bisa
adali
bisa kai kai
orari shadauki galabu
Madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.